Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington dake gundumar Columbia akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yammai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM duk a Nijar din. Haka kuma ana iya jin mu a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa kan masu gabatar muku da shirin
Maryam Bashir Bagaji
Safinatu Sada Sudani
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 26 ga watan Afrilun shekarar 2017, za mu tattauna ne game da yadda cin hanci da rashawa, rashin adalci da kuma halin ko ankwalar shugabanni sai iya haifar da samuwar ƴan ta'adda a cikin al'umma.
Tun da sanyin safiya a wani bangare na arewa maso gabashin Najeriya, mayakan Boko Haram sun yi damarar kai farmaki. Wurin da suke son kai mafarmakin wani barikin soja ne.
Munanan aƙidu da suka shige al'umma na ɗaya daga manyan matsalolin da suka haifar da tsatsauran ra'ayi da ƙiyayyar juna a cikin al'ummarmu, kamar yadda Khalifa Abdul Fattah ya ja kunne da cewa.
Aƙida ta Boko Haram aƙida ce fa, kar a yi tsammanin dan Shekau ya tafi ko Muhammad Yusuf ya tafi ko kuma Muhammad Nuru ya tafi ko komandojinsu sun tafi Boko Haram ta kare. Har yanzu wannan aƙidan suna da makarantu a nan Najeriya. In fa kana koya wa mutum kin musulmi dan uwanka, da haka fa ake farawa fa.
To haka kuma, baya ga wannan zamu karanto muku ta bakin ra'ayoyin da kuka aiko bayan kun kalli ko kuma wasu kun kalli fayafayen bidiyon ƴan Boko Haram da muka saka a shafin mu na yanar gizo da sauran kafafun mu na sada zumunci.
Za a maji kaɗan daga sakonnin da masu sauraro suka aiko game da shirin yau da gobe na wannan mako da kuma fashin baki akan fayafayen bidiyon kamar yadda Usman ya faɗa da muka nuna a baya.
To yanzu bari mu fara da jin sautin faifan bidiyon ƴan Boko Haram da muka nuna a yanar gizon tamu, inda jiya muka saurari kashin farko. Yau kuma za mu ci gaba da jin kashi na biyu. Idan da yara, muna ba da shawara a sa su bar wurin domin sautin rediyon ba shi da daɗin ji kuma yana iya tada hankalinsu. Sannan a yi haƙuri da sautittukan domin kuwa suna da ba da firgici wani lokuta.
Tun da sanyin safiya a wani bangare na arewa maso gabashin Najeriya, mayakan Boko Haram sun yi damarar kai farmaki. Wurin da suke son kai mafarmakin wani barikin soja ne, wanda aka girka manyan bindigogi da kuma tanki suna gadinsa. A cikin shekaru 7 da aka yi ana tashin hankali na Boko Haram, an kashe mutane kimanin 18,000. Wannan bidiyo wanda ƴan Boko Haram suka ɗauka da kansu amma ba a taɓa nuna shi ba, ya faɗo hannun VOA ne daga wata majiya mai tushe. Fayafayen bidiyon sun nuna abubuwan da ba a taɓa gani ba, na yadda mayakan Boko Haram suke shirya kai hari da kuma irin ƙubar da fararen hula suke shiga a duk lokacin da ƴan Boko Haram suka ratsa tauraren da suke. A bayan nazarin hotunan tauraron ɗan Adam, muryar Amurka ta yi imanin cewa wannan harin ya faru ne a garin Banki, a yankin da ‘yan Boko Haram suka yi ta kai hare-hare a shekarun 2014 da 2015. Kafin wannan farmakin, mayaka sun taru dauke da bindigogi da gurneti. Da yawa daga cikinsu yara ne ko matasa, wasu ma da alamun aka tilasta musu shiga cikin kungiyar. Komandoji sun yi ta miƙewa, suna yi musu jawabi da harshen Kanuri, tare da janyo ayoyi cikin Larabci, suna jaddada musu hujjojin kisa ko kuma mutuwa a bakin daga.
Dai sai ce tin gayen fa'ina fa haula shuhada sai am sai mare fa'ina miyar hukumar rabbuka sai makaman alai sai ro am kasu dubo ne gayen kuma ga babu dai fa'ina yaya na sa wanda na tsoro din dai ma mutu da ne bayyane indiana futu andura aya din ne sai fa'ina gayen
abisa irin aqidar su wanda bai yarda da aqida ta Boko Haram ba hukuncin sa kisa ne. Waɗanda za su jagoranci wannan farmakin wasu komandoji ne guda hudu.
Gabadaya da Malaba. Gawon Usman, gawon Usman da Ibu Usainiya, gawon Ibu Usainiya da Abu Muhammad.
Daga nan mayakan suka miƙe aka gansu suna kutsawa ta cikin gidaje da ke kusa da barikin da suke niyyar kai mahari. An kewaye wannan bariki da babbar kunya ta yashi. Mai daukar bidiyon na Boko Haram ya tsaya daga bayan mayakansu yana daukar hotuna, kamararsa tana rawa sosai. Daga ta ko ina sai aka goce da harbe-harbe da fashe-fashe. Wani tankin soja ya tsaya gadi a kofar shiga barikin. Wata bindiga harbo jiragen sama ta 'yan Boko Haram ta cije suna ta kokarin tayar da ita. 'Yan tsaron barikin su ma sun yi ta turo wuta. An ci gaba da musanyar wuta har zuwa maraice inda aka tsagaita. Wasu daga cikin maharan sun yi ta kai da komowa sun rasa abin yi. A bisa dukkan alamu masu tsaron wannan bariki sun yi nasara a wannan karon. Daga baya, yayin da mayakan Boko Haram suke komawa sansaninsu a cikin duhu, an gansu sun kama wani mutumi da suka kira da sunan ciyaman na wani abu, suna tambayarsa kuɗi da abinci. Daga nan sai bidiyon nasu ya nuna gawar wannan mutumi tare da wasu. Irin wannan masifar abu ne da mutanen yankin na Kure Arewa maso gabas suka saba gani.
Wofe saure da yawa timi saure India kani yar uwa fur ya kusuron
kwacewa ko satar dukiyoyi da kisa duk abubuwa ne da ake gani a inda 'yan Boko Haram suka shiga. Idan kuma sun kama wani gari ko ƙauye, bidiyon nasu ya nuna yadda suke wa mata da yara tambayoyi, suna son sanin inda mazajensu ko iyayensu suke. Miliyoyin mutane sun rasa matsuguni yayin da dubban mutane suka rasa inda 'yan uwa da iyalansu suke, duk a dalilin wannan tashin hankali na Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. To ta yaya suke juye koyewar musulunci domin yin irin wannan mummunar barna? A kashi na gaba za mu ga yadda ake gurɓata addinin musulunci.
To kashi na biyu kenan, sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu sa kashi na uku na wannan sauti na bidiyo da muka nuna a shafukanmu na yanar gizo da kuma na
rubuta.
Amin, amin. To kuma kin sani akwai sakonni da daban-daban wanda mutane suka yi a kan waɗannan bidiyo da aka kakkalla, wanda hakan ce ta sa masu sauraro Maryam da Safinatu da ku ɗan karanto mana mu ji su ba.
Sa Sakon farko daga Abdulmumin Abdulkadir yace Allah Ubangiji ya biwa waɗanda aka zalunta haƙinsu da gaggawa. Allah ya ƙara kare mana ƙasar mu daga irin waɗannan gurbatattun mutane.
Sai Shehu Birin Gauda IBB yace wannan abin kyama da suna addinin mu na Musulunci yayi muni ƙwarai. Allah ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon binta ka kuma nuna mana ƙarya ka bamu ikon guje mata.
Sai Amina matar sarki Abdul tace Allah ka raba mu da kowani irin rikici har illa masha Allahu amin summa amin.
Sai Usman Abubakar yace Allah ya kawo ƙarshen wannan ta'addancin ƴan Boko Haram ya kaskantar da masu mara musu baya amin.
Sai Bashir Habibi yace kai jama'a idan har da ma kasashe irin Amurka da take da wannan kafar yada labarai ba su ne suka kitsa ko in ce suke da hannu a ayyukan su ba to ta yaya za su samu irin waɗannan bayanai haka karfin mu zama wawaye.
Sai Bini Habib yace haba mu za ku rena wa hankali VOA ai tunan mun gane Amerika ce Boko Haram da ma wasu kungiyoyin ta'addanci duk ku ne ke taimakon su Allah zai tona asirin ku insha Allah.
Ahmad Shaibu Adam yace muna roƙon Allah ya da ya ƙara tona asirin su ya kuma kawo mana ƙarshen wannan yanayi da ƙasar mu ta tsinci kanta a ciki har zuwa wannan zamani mai tsawo.
Sai Ahmad Umar yace shine jama'a ba sa godiya ga Allah wallahi da Boko Haram gara wahala yanzu tunda ba ta kashewa Allah ya yaye mana.
Sai Hasina Muhammad tace Allah ya mana magani to amma muryar Amurka ta yaya kuke samu waɗannan gamsassun bayanai haka.
Sai Nazifi Namadi yace Allah ya ƙara daukaka da basira VOA menene sunan mawakin da kuke sakawa ƙarshe a bidiyon nan.
Sai Abubakar Kalajanga Jalingo yace lalle sashin Hausa na VOA ta amsa sunanta a matsayin majiya kwakwara bisa wannan namijin kokari da take yi na kawo masu sauraro sahihan labarai.
Sai Mustafa Garba yace menene amfanin nuna mana irin wannan abu ana sa a tunashe mu bakin cikin da muka shiga a baya a gaskiya VOA wannan abun bai dace ba ya kamata ku daina idan ba kuna son mu sa shakku akan ku ba.
Sai Abdulrashid Sani yace gwara su dinga kawowa saboda wanda suke butulcewa Baba Buhari gara a dinga tuna musu masifar da muka shiga a baya.
Sai Abdul Dauda yace wai shin waɗannan mutanen an bar su ne kam ni fa ban gane ba mutanen nan ba cikin ƙasa suke ba su kuma ba iska bane ba ba ruwa bane ba ciyawa bane sannan ba hayaki bane su ba wuta bane su amma sun addabi jama'a har ma suna iya samun lokaci su yi bidiyo su nuna wa jama'a a gaskiya ya kamata a dauki mataki mai karfi akan su.
Sai Muhammad Sani Tahir yace Allah duk wanda yake da hannu cikin kafuwa wanzuwa da kuma yaduwar Boko Haram a wannan kasa tamu mai albarka Allah ko su waye ne basu gagare ka ba ya Allah ka tarwatsa sha'anin su ka tona asirin su ka cire albarka daga komai nasu ka dora jami'an tsaron Najeriya su yi galaba akan su.
Sai Musa Garba yace Allah ya isar mana Allah ya ƙara kare mu.
Sai Muhammad Adam yace Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitinar.
Sai Muhammad Tahir Hassan yace wannan video yana da ban mamaki wallahi.
Sai Babangida Sani yace Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci a duniya baki daya.
Sai Bi Sharif Hassan yace Allah ne mai hisabi ranar mutum bai da gurin gudu ko buya.
Sai daga ƙarshe Sanusi Mustafa yace Allah ka yaye mana wannan muguwar aƙida.
To
amin
amin. To wato abinda na lura a waɗannan sakonni da kuka karanto Maryam da Safinatu eh akwai maganar cewa kamar wasu masu sakonni ire-iren Sony bin Habib suna maganar cewa karbiyo ita rena musu wayo ya za a yi musanan abubuwa hadda ma hadda
ni Allah ya saba
san an samu to amma abinda nake so kuma mu gane wanda shine ta samu wannan satin muka ce sai mun warware zare da abawa wanda a farkon shirin ranar Litinin in ba a manta ba Leo Ken shugaban sashi Hausa na yi masa tambayoyi akan waɗannan irin abubuwa domin har yi magana cewa bincike shine aikin dan jarida. Dan jarida yayin rantsuwar kare al'umma sa in dai ba dan maula bane kuma bai san me yake ba in dai aikin jarida zai tsakani da Allah to zai danya binciko duk inda zai ya shiga hatsari ma ya mutu kila saboda bincike saboda ya kawo abin da kila ba za ka iya kashi ba kwakwalwarka ba za ta iya ba in dukan ku garin ku za su taru ba za su kawo shi ba to an kawo maka shi misali. Sannan bugu da ƙari yayi magana akan cewa waɗannan videos din da aka nuna ba za mu iya fadanta ina aka samu ba mu fada musu saboda me gobe kila a cikin su wani zai to na cewa ga wani abu da ke faruwa in ya san za a fade shi kuma ai an samu matsala ko to wannan shine dalili sannan kuma masifar da aka shiga a baya ita ta ba mu damar mu cici jama'a da irin waɗannan zakule-zakule
haka ne amma kuma ka san Nazifi ya tambaya ce wannan wakan nan wanne ne
eh wannan waka ba eh to sai mu rike shi biyo mu dan juma'a a ranar
da mu ba shi amsa ba to yanzu bari mu ji ra'ayoyinku game da shi wannan shirin yau da gobe da muke yi na wannan makon.
Sai sako daga Bello Meli yace gaba dai VOA Allah ya kara muku kwarin gwiwa amin.
Sai shukuriyar ƙasa ta ce wannan haka yake muna jin dadin shirin ku Allah ya saka muku.
Sai Sa'idu Isa ya ce VOA ina muku fatan alheri.
Sai Shehu Adamu Rajau ya ce babu damuwa ai kuna kokari sosai kuma mu ma abota sauraron wannan tasha da kuma wannan shiri na yau da gobe me sa amara amarya. Allah ya biya ku bisa fadakarwa, ilmantarwa, koyarwa da kuma nishadantar da al'umma da kuke yi. Allah dai ya hada mu a gidan aljanna da mu da ku baki daya.
Sai Baffa Haruna Bajoga ya ce muna tare da ku yau da gobe. Ni ma dai na kalli ɗaya daga cikin fayafayen bidiyon da kuka tura mana domin mu kalla.
Sai Sa'idu Gagiwa Katamma ya ce fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addan na Boko Haram a kasar mu Najeriya da sauran kasashen mu na Afrika.
Sai Sufiyanu Gumal Zangon Daura yace gaskiya ne yau da gobe muna sauraron ku sai mun ji ku.
Sai kuma Dauda Garba bin Affan Potiskum yace a koda yaushe muna tare da ku kai tsaye ta radio da kuma shafin sada zumunta. To mun gode muna son ji daga gare ku a koda yaushe. To kamar yadda muka faɗa a farkon shirin Khalifa Abul Fathi ya ja kunne da cewa munanan aqidu da suka shiga al'umma na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka haifar da tsatsauran ra'ayin addini da kiyayyar juna.
Aqida ta Boko Haram aqida ce fa. Kar ai tsammanin dan Shekau ya tafi ko Muhammad Yusuf ya tafi ko kuma Muhammad Nur ya tafi ko komandojinsu sun tafi Boko Haram ta kare. Har yanzu naji a TV a Maiduguri ana wa'azi makamancin haka, suna wa'azi a TV, suna wa'azi a radio. Har yanzu wannan aqidan suna da makarantu a nan Najeriya, suna da gidan radio, suna da gidan TV. In fa kana koyawa mutum kin musulmi dan uwanka, da haka fa ake farawa fa. In musulmi ba su fito suna koyawa yan kansu son juna, da ka daina damuwa da abin da wani yake yi, in dai ba ya ce a daina yin sallah, a daina yin azumi, a daina zakka, a daina hajji. Waɗannan bai yadda da shahada, kalmar shahadan nan ba. Waɗannan asasin musulunci guda biyar din nan, in mutum ba ya fito yana kushe su, yana hana su ba, in kaga yana wani abunsa daban wanda bai ce kai ba musulmi bane in baka yi ba, to gara a daina wannan. Wannan shine asalin kawo da haka aka fara. Ana zuwa har aka zo aka koma ana kafirta sauran mutanen, aka kawo kiyayya tsakanin mutanen. Wannan ba zai bi wannan sallah ba, wannan ba zai ci, wannan dan dariƙa ne, wannan dan izala ne, wannan dan wannan ne, ba zai bi wannan sallah ba. Ana ta zagin suna, mutanen mu suna nan basu iya alwala ba, basu iya tsarki ba, basu iya alwala ba, basu iya sallah ba, za su je haji basu san aikin haji ba. Abin da ya kamata mu komo mu koya mutanen su, mu koya mutane karatun Qur'ani, mu koya musu hadisi, mu bar wa'ansu ra'ayi mutum a kansa. In wannan kiyayyen ba mu daina ba, to har yanzu ba za mu gama da Boko Haram, mu fito kuma da wayansu wata suna daban nan gaba. Kamar yadda muke magana shekarun baya, America tana ta fama da alƙaida, an je an kashe Bin Laden, an kashe wannan, an gama da shi ne. Yanzu ba Daesh, IS, Miyane, Ansar, ga sunan kala-kala suke fitowa, saboda aqida ce. Abi aqidan nan a yi maganinta, a duba makarantu, a yi monitoring din abubuwan da suke karantarwa yara ƙanana. Syllabus gwamnati ta shiga makarantun musulunci, ta yi ruwa, ta yi tsaki a ciki, ta ga wani irin syllabus ake koya yara, ta yi moderating din waɗannan syllabus din. Ga abin da za a karanta yanzu Egypt, mun fi Egypt ilimi ne. Yanzu littattafan da ake sayar da su a nan Najeriya, ko ake karantar da su a wajen tafsirin wayansu malamai anan, an hana shiga da su Egypt, an hana shiga da su Algeria, an hana shiga da su Morocco, su Mauritania da sauransu. Kamun wayannan masifofin ta fara shigowa wata ƙasa a Afirka, Algeria ta shiga. Algeria za ka ga mutum da sunan musulunci ya ɗauki yaro ƙarami, ya yanka shi da wuƙa, ya yarda shi. Wannan da ta dame su, malaman nan in suna wa'azi sai su yi kotun wayansu littattafai na Albani, na Bin Baz, ga sunan dai shine suka tara malamai a nan Algeria din, suka je suka samu wayannan littattafin, suka samu almajiransu da suke nan, suka yi musu interview akan matsayinsu akan kashe musulmi da jihadi da wannan da sauransu. Shine duk suka farfada. Wayansu yan jarida ne kamar yanzu yadda kake min din, suka yi interview suka buga a jarida, suka dauko jaridan suka buga a cikin littafi, interview din da aka yi da date din da aka yi da sauransu. Wayannan suka tattara ra'ayoyi da sauransu suka buga littafi saboda su wayarwa musulmai kai. Wani an ja shi ne da kudayin musulunci, bai san musulunci ba, aka ja shi. An ce Allah ya ce ka ga mutum ya kira maka ayar Qur'ani ya fassara maka, kai baka santa ba. Ya kira maka hadisi ya fassara masa, kai baka sani ba. Wannan ayan abinda take nufi daban, abinda aka fassara daban. Hadisin nan abinda yake nufi daban, abinda aka fassara shi daban. To wannan littafin suka yi suka wayar mutanen su kai da sauransu, suka zo suka buga shi suka watsa shi a duniya, sun kawo shi nan Najeriya a embassy din su, suka ba mu muka rarraba mutane da sauransu. Kamar yadda nake gaya muku, mun yi kokari an fassara da Hausa saboda a rarraba mutanen Najeriya su amfani. Allah ya sa abinda muka faɗa ya amfani jama'a gabaki ɗaya, ya amfani al'umma. Assalamu alaikum.
To muna godiya Khalifa Abul Fatihi. Yanzu kuma kai tsaye muna tare da mai fashin bakin al'amura musamman a abubuwan da suka shafi gwamnati da siyasa da ma kansu su matasa din. Wato barista Aliyu Abdullahi, dan jin wace rawa cin hanci da rashawa tare da rashin adalci na shugabanni ko shugabanci zai iya haifarwa wajen wanzuwar ta'addanci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barista. Hello. Hello. To ina ga online shi na da matsala kenan. To bari dai kafin mu ya sake lalubo mana shi.
Ina nan ina biye da mutanen da ke kan shafin masa Facebook.
Yawa me suke ta cewa?
Ya yake da suna yace gaskiya VOA Hausa kuna birge ni daga Alhaji Sa'idu mai kwar Sa'idu Abdullahi karamar hukumar Dan Musa Katsina. Sai kuma ga wani sala Baba Ali yace Allah ya saka ma VOA, ina yi muku jinjina game da fayyace gaskiya ko mun dacinta.
Wannan haka yake, kuma kin san abinda wani yake fada kwanaki a irin masu sakonnin nan, ina gani bazan iya tuna sunan shi ba, yake cewa so kake sai yakin yazo bayan ka tanga ka za a gaya maka.
Haka ne.
Idan ba shi dama aikin nan abu ne kaman ake cewa watchdog ne kai na society. Idan kare ka shigo gida ya ga abu sai ya ce hau ya haushi, sai mai gida ya leko ta katanga ya ga me ya faru. To mun same shi again. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To barista Ali Abdullahi, barka ne.
Barka da zuwa.
Yauwa, barka mu ne Usman Kabara da abokin aiki.
Eh Maryam da Sabinatu, ma mun samu ƙarin Sabinatu aiki.
Okay, ai kyau gaskiya, alhamdulillah.
To masha Allah. To muna son ne mu ji a matsayinka na mai zuwa tarurrukan matasa ka yi fashin baki da sauransu, kila cikin 'yan mintuna 4 zuwa 5 mu iya dan tattaunawar shin ta yaya cin hanci da rashawa tare da rashin adalci na shugabanni da kuma rashin adalci yake iya haifar da wanzuwar ta'addanci a cikin al'umma. Domin aka kalli duka wannan al'amuran, za a ga wannan abubuwa suna ɗaya daga cikin wasu abubuwa da suka taimaka.
To alhamdulillah. To a gaskiya wato cin hanci da almundana da rashin zartar da wato cikan alƙawarika da shugabanni suke ɗauka idan Allah ya ba su mulki, yana da wato hannu a cikin irin ta'addanci da muke gari ba wai ƙasar nan kaɗai na Najeriya ba, kowane ɓangare inda za ka ga ta'addanci ya yi kaka gida, za ka samu to ba ci gaba na al'umma a wannan wurin, ma'ana babu wato fannin abunan wato karatu, ba ci gaba a fannin education karatu, babu ci gaba a wato wurin samun aiki. Rashin aiki wa matasa yana jawo su shiga hanyoyin da bai kamata su shiga ba, saboda idan yau an zo an same wato al'umma tana da wato waɗannan abubuwan more rayuwa na ci gaba da kuma aikin sana'a, aikin yi da sauransu, to za ka ga ba za ka iya tayar da aƙidodinta wa waɗannan matasa ba har su bi ka, musamman in za su batar da rayuwa ko kuma za su samu wato rasa rayukansu ko kuma rasa wannan abubuwan na more rayuwa da suke yi. Amma saboda a yanzu haka idan babu wannan abubuwan, saboda shugabanni sun sace kuɗin da ya kamata su wato su inganta al'ummomi, sun sace kuɗin da ya kamata su kawo karatu, sun sace kuɗin da ya kamata su kawo kiwon lafiya, sun sace kuɗin da ya kamata su kawo ayyuka a al'umma. To tunda ba waɗannan abubuwan, duk wanda ya zo da aƙidar shi in ya laƙabe da sunan addini ko ya laƙabe da sunan wato bambanci na yare, ana nuna muku bambanci na yare, to sai ka ga ya samu willing pool, wato matasan suna sauri na tafi wannan aƙidar su bita, kuma da babu adalci na shugabanci daga center, daga wato gwamnati na tsakiya federal government har ya kawo gwamnati na ƙasa wato local government.
Bari maka tambaya
a wannan failures dai, wato rushing ci gaba ko ince an samu na ƙasar da kuma failure na waɗannan shugabanci a waɗannan wurare ya jawo ta'addanci yake samu nasara a zukatan matasanmu a Najeriya. Ba wannan jira kare ba, da ma duniya baki da duk inda kaga ana samu ta'addanci akwai waɗannan abubuwan ba karatu ba.
Barista Aliyu, kai lauya ne kuma a yanda na san ka, misali yanzu in aka ce yau kai ne misali a ce kake shugabanci ko kuma bangaren shari'a na ƙasa gaba ɗaya, misali wani irin hukunce ne kake ga za su iya shigowa a cikin dokokinmu na Najeriya wanda za su tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da ka lissafo an samu an tattoshe su ko an datsa duk inda wata kafa take ta zalunci da sace-sacen dukiyar al'umma?
To alhamdulillahi Usman Kabara, yanzu ka ga, bari in baka misali, a ƙasar Najeriya yanzu akwai sabon, ba za a kira shi doka ba, amma sabon tsari na wato hura me ake kira
whistleblowing,
hura whistleblower,
to nan te
rere suka saci kuɗin gwamnati, kuɗin jama'a. Ka ga yanzu in ka duba ai dokar wannan yanzu tsari ne kawai gwamnati na tsakiya take amfani da shi, saboda sun yi ƴan majalisar dokoki na Najeriya su mai da wannan bill din ya dawo doka, amma ba a mai da shari'in no ba. Yau yanzu ana magana ana ta samun kuɗi, ana ta gano kuɗi da aka ɓoye na almundon hana da cin hanci wanda aka kasa daga Najeriya. Yau waɗanda suke wa hura wannan whistle din, idan ta kai ba su da protection, ba su da abin nan makama a idan doka, saboda ba a dawo da wannan tsarin ya dawo lo ba, to akwai irin wannan dokokin da za a yi. Sannan akwai irin amendment da za a yi na criminal law, na wato dokokin masu laifi wanda za a iya ƙara laifi ko kuma ta irin shekaru a kan masu laifin alcin hanci da almundahana.
Barista, mun ji biyu, bari mu ƙaro tambaya.
Barista,
a ne da shi easy wurin kamar degree of body in, wato ya kasance mai shari'a ko kuma mai neman proving case for the future, to zai sha wahala ba wurin
aiwatarwa. Yawa, Barista Aliyu, ya haƙuri da ka tsika. Barista Aliyu,
ga yadda za a yi proving case.
Yawa, to
a gada shi a lower body.
Ya haƙuri, Barista Aliyu, a cikin sakan 30 ko kuma daƙiƙoƙi 30, shin wannan abu da ake Maryam tana son ta tambaye ka,
na ce to taya su jami'an tsaro za su gyara hulɗar su da jama'a?
Saboda karka tona ko kuma ka ce ga wasu ɗan abubuwa da ka gani ka samu damuwa,
abu ya juya ya dawo kanka
cikin sakan 30 ko daƙiƙa 30, me za ka ce mu tafi shirin?
To jami'an tsaro kamar a Najeriya akwai, muna da EFCC wanda su ne kamar a Amerika ake kiran su FBI, su kuma yadda za su gyara aikin su shine ya kasance an ba su horarwa na musamman wurin forensic accounting investigation, kasance sun kware a wurin bincike don
ai Barista, idanun za mu iya tsayawa. To muna godiya sosai, sannan kuma da fatan za a ci gaba da bin shirye-shiryen namu na musamman a wannan mako wanda muke magana akan ta'addancin Boko Haram. Yanzu a madadin
Maryam Bashir Bagaji, Safinatu Sodangi,
sai Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin, sai injiniya mu Neo Thomas, sai Ibrahim Jirmai da ya haɗa mu da ku a shafinmu na Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya, sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin, ta inda za mu ji shin ta yaya ta'addanci yake taɓa lafiyar kwakwalwa da kuma yaya za a yi aurewar waɗannan abubuwa.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa, yau da gobe.
ke fake zance ya ban wani ya zama ke lasima ba zan fasa ba.